إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا اللاربا كو تلاتة تو يومنا رانا اللاربا أشرين دا بيو قوات رمضان هجران مائكي صلى الله عليه وآله وسلم شكرا دو دا دا دليه دو دا ربئن دا بقي واندي مناسبة da sha daya ga watan uku shekara ta 2026 Allah subhanahu wa ta'ala ya saki sada mu a wannan wuri mai albarka wannan masallaci da aka fi sani masallacin sarkin Al-Hazzankabi domin ci gaba da hikayar tafsirin Al-Qur'ani mai girma kamar yadda aka saba a cikin wannan wata mai albarka wannan shine zama na 21 kuma muna nan cikin sura ta biyu suratul baqara Allah subhanahu wa ta'ala ya fahimtar da mu daidai da abin da ya dace shi ya kuma ba mu ikon fadar sa ya kuma hore muna wato damar aiki da shi ya kuma ba mu lada akai ayyukan mu na alkhairi Allah ya karba kusakurai Allah mu dokin sarki yayi muna afwa matsaloli suke dabugu a wannan kasa da sauran kasashe na musulmi Allah ya kawo muna zaman lafiya Allah shi yayi muna dukkanin wata fitina to muna nan cikin aya ta 14 a ita dai sura ta biyu suratul baqara kuma akan ta zamu tashi insha Allah ta'ala arabu bismillah
a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa idza qila lahum الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون
الله مدوكين سلكي يتي وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون تجيا muna cikin bayanai game da mas'aloli da suke karkashin wannan aya Allah madaukakin sarki yake ba mu labari akan wata sifa wata dabi'a wani hali daga cikin halayen munafukai wanda suke yi wanda Allah madaukakin sarki bai yarda da shi ba kuma baya son sa shine wato kokarin raba kafa da suka yi sun raba kafa gida biyu rabi a bangaren kafirai rabi kuma a bangaren masu imani to wanda wannan ba sifa ce ta ainihin wanda Allah yake so ba ta mutanen kurai saboda Allah ce waye udkhulu fi silmika fa Allah ce waye ku shiga musulunci gaba daya shi musulunci ba a raba kafa kamar yadda Bahaushe yake cewa a taba kidi a taba karatu eh ko dai ayi kidi ko ayi karatu amma kada a hada kuma abinda aka fita so din ayi karatu a bar kida to su kafirai sai Allah ya jarabe su da wata sifa shine kokarin gamsar da mutane duk abinda za su yi to suna kokarin su ga cewa bangaren kafirai sun gamsar da su sun yadda da su haka bangaren ma masu ibani sun gamsar da su sun yadda da su wannan daga cikin sifa ta da Allah ya jarabe su da ita wanda ba abu ne mai yiwuwa ba ka ce kowa sai ka gamsar da shi kowa sai ya yadda da kai ya gamsu da kai 100% akan abin da kake akai to shine Allah ya ce idan suka hadu wa idza laqul ladina amanu in suka hadu da masu imani ma'ana wani sashi daga cikin masu imani in suka hadu da su munafukai qalu amanna sai su ce mun yi imani ma'ana mun yi imani kamar imaninku amanna ka imaniku mun yi imani kamar yadda kuka yi imani abinda suke gaya ma masu imani kenan tunda har ko yaushe kowanne bangare to kokarin suka yi su dadada masa su gaya masa abinda zai gamsu da cewa eh waɗannan namu ne kuma suna tare da mu to shi yasa suka gaya ma masu imani wannan magana amma wa idza khalau ila shayatinihim a lokacin da kuma suka juya suka karkata suka kebance da shedanansu su ne waɗanda suke sama da su a kafirci ko kuma waɗanda suke fitattu waɗanda suke da shuhura waɗanda suke da ɗaukaka a cikinsu kamar waɗanda suke manya a cikinsu kenan kamar yadda bayanai suka gabata a jiya to shine qalu inna ma'akum su kuma sai su ce mu muna tare da ku kaga can sun gaya ma masu imani cewa mun yi imani kamar irin naku imani nan kuma kafirai sun gaya musu da cewa ai muna tare da ku ma'ana muna kan addininku na kiyayya ga musulunci da kiyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma kiyayya da imani da musuluncin gaba daya muna tare da ku kaga wannan magana sai ta rushe duk abin da suka faɗa a can wannan magana ta tabbatar da cewa waccan magana ta su qalu amanna to ba da gaske suke ba imani ne kawai na harshe bai tabbata a cikin zuciyarsu ba kamar yadda tun farko Allah ya kore musu imani wa ma hum bi mu'mini to wannan sifar tana nan tare da su saboda haka duk abin da za su faɗa na su gamsar da musulmi ko masu imani cewa su mu'minai ne su sun yi imani kamar yadda sauran ragowar mu'minai suka yi imani to wannan ba zai amfane su ba kuma ba zai sa Allah ya gamsu da su ba to kamar a su shayatinihim sun musu tambaya cewa to ya za ku ce kuna tare da mu alhali kuma muna ganin ku tare da a majalisar annabi sallallahu alaihi wasallama muna ganin ku kuna sallah muna ganin ku kuna azumi muna ganin ku kuna ayyuka na ibada qalu innama nahnu mustahzi'una sai suka ce da shedanin duk abin da kuka ga muna yi wasa muke yi izgili muke yi mama ba da gaske muke ba in kun ga muna sallah kawai muna yi ne amma ba mu yadda da sallar ba in kun ga muna azumi kawai muna yi ne amma ba mu yadda da azumin ba a zukatan mu ba mu yadda da addini ba ne kawai muna yi ne saboda izgili ga su waɗanda suke da waɗanda wato suke tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama don mu kare kanmu kada su jefe mu da wata kalma ta kafirci ko kada annabi ya bada dama a yaƙi mu to shi yasa in mun je wajensu duk abin da za su yi na addini mu ma sai mu yi, sai a zahiri mu nuna musu cewa ai muna tare da su, amma ba da gaske muke ba, izgili muke yi. Saboda haka mun nemi musu izgili ne. Bishiyarsa a wata aya Allah da kansa dama ya ba da labari daga cikin sifofinsu akwai wasa da addini, yin abu da sunan addini amma kuma su ba da sunan addini za su yi shi ba, za su yi ne da sunan wasa da sunan izgili. Allah ya ce wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Allah ya ce wala in sa'altahum, inda zaka tambaye su, la yaqulunna, su munafikai to za su ce da kai innama kunna nakhudu wa nal'ab, mu dama muna yin kutsawa ne cikin maganganu da muka ga dama, muna faɗan abin da muka ga dama ne, ma'ana muna izgili. Nakhudu yayi daidai da musaziquna, wato muna izgili muna faɗar wasu maganganu da sunan izgili ga masu imani. Wa nal'ab, kuma muna wasa, muna wasa da addini. To wannan sifa ce ta munafikai, zai kalli wani abu wanda yake sha'ira min sha'airillah amma sai ya dinga wasa da shi, sai ya dinga wasa da shi, yana izgili da shi. Allah ya ce la ta'tazim, to ka gaya musu kar ku ba da wani uzuri, kar ku ba da wani hanzari, ƙari kafartum ko kul abillahi, ka ce da su da Allah, wa ayatihi, da ayoyinsa, wa rasulihi, da manzansa, kuntum tastahzi'u, da su kuke izgili. Kaga sai Allah ya fassara waccan magana da suka faɗa, innama kunna nakhudu wa nal'ab. To wannan kutsawar da suka bada labari ta izgili da wasa, to ita ce Allah ya fassara anan, cewa kulka ce da su abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'u, ka ce da su da Allah, da ayoyin Allah, da manzon Allah, za ku rika abin izgili. In an muku magana kuma ku ce ai wasa kuke yi. So la ta'tazimu, kar ku ba da wani hanzari, kadi kafartum ba'da imanikum. Allah ya ce a gaya musu lallai sun kafurta bayan imanin da suka yi da awasin. To kaga dama wannan sifa su ce kuma ɗabi'a su ce, saboda wata tafiya aka yi tare da su, tare da Annabi sallallahu alaihi wasallama, to sai suka koma gefe suna maganganu na suka ga Annabi da suka ga sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallama. To da labari ya kawo ma Annabi sallallahu alaihi wasallama, shine sai Allah ya saukar da wannan aya, da Annabi ya musu magana, sai suka ce ai ai wasa suke yi, ai su suna dai kawai yan maganganun su ne. To sai Allah ya saukar da wannan aya, tunda shi ya san manufar da ke cikin zukatansu. Sun faɗa ne da sunan suka, ba da sunan wasa ba, sun faɗa ne da sunan izgili. Shi yasa Allah ya ce qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, ka ce da su da Allah, da ayoyinsa, da manzonsa, za ku rika abin yi wa izgili. To wannan izgilin ya fitar da ku musulunci, kuma ko kun ba da uzuri ba za a karɓa ba. La ta'tazimu, kar ku ba da ma uzuri, ari kafartum ba da imani, Allah ya ce haƙiƙa kun kafarta bayan imani. To wannan kaga dama sifar su ce ta izgili, gashi nan Allah ya tabbatar musu nan, kuma da bakinsu suka faɗa, suna gaya wa shaiɗanunsu cewa innama nahnu mustahzi'una, muna yin izgili ne ga su, wato jama'ar Annabi sallallahu alaihi wa sallama. To shine Allah ya ce Allahu yastahzi'u bihim, Allah yana saka musu da wannan izgili, ma'ana shi ma yana musu izgili. To wannan aya kamar yadda muka faɗa cewa Ibn Athiyya rahimahullahu ta'ala a tafsirin sa Al-Muharrar Al-Wajiz ya kawo kusan ma'anoni har guda biyar, wanda duka mun ambace guda hudu a ciki, na biyar wanda ba mu ambata ba shine daga cikin abin da wasu malamai suka faɗa shine akwai faɗin Allah ta'ala zuk innaka antal azizul karim antal azizul karim za a ce da shi lokacin da aka saka shi cikin wuta to Allah zai ce da shi zuk ka dandane azaba innaka antal azizul karim lalle kai babba ne kuma kai mai girma ne to wannan izgili ake masa don ba yadda za a yi a sa mutun jahannama kuma ya zamo ya siffatu da waɗannan sifofi a kira shi da al-aziz a kira shi kuma da al-karim ai babu wata karama ga wanda ya zama ko masa jahannama babu wata buwaya ko izza ga wanda ya zama ko masa jahannama to su malamai suka ce wannan magana da za a gaya masa to shine ma'anar Allahu yastahzi'u bihim ce wanda za a yi masa zuk ka dandane azaba innaka antal azizul karim to wasu daga malamai sun ambaci wannan wasu ma daga cikin malamai kamar ibnul jawzi abul faraj rahimahullahu ta'ala a tafsirin sa zadul masir yake cewa kusan malamai sun fassara wannan da kusan ma'anoni har guda tara shi ya kara ma akan wato biyar ɗin to amma duka zaka ga abubuwa ne da malamai suka ce za su iya shiga cikin ma'anar Allahu yastahzi'u bihim saboda duka wato ikhtilafu tanawu ne sabani ne kawai na abin nan ba sabani ne nake shiyantaka ba babu wata fassara ko wata ma'ana da za ta kishiyanki za ta zamo kishiya ga wata saboda haka duka ma'anonin za su iya shiga karkashin Allahu yastahzi'u bihim wato Allah madaukakin sarki ya ne musu wato izgili ko mu dauka cewa istidraji da Allah yake musu ta yadda suna ta abubuwa na munafunci da kafirci da ƙaryata annabi sallallahu alaihi wasallama da alqur'ani amma kuma Allah ya kyale su musulmi ne musu kallon a matsayin cewa su musulmi ne ba a yaƙe su ba ba a kama su ba a matsayin bayi duk wata mu'amala da ake wa musulmi ane musu har aure ma ana ba su to amma a lahira duk wannan matsayin kuma za a jaye shi sai a ba su sakamako na kafirai to wasu suka ce wannan shine ma'anar Allahu yastahzi'u bihim saboda anan duniya su sun dauka a kyale wanda aka yi musu abin zai bi su har lahira to sai an je lahira kuma sai su sha mamaki sai su ga sabanin abinda babu su yi tsammani ba su ga sabanin abinda suke zato ga kawunansu to ko kuma mu dauka cewa Allahu yastahzi'u bihim shine tona asirin su da Allah yake in sun yi abu asirce sai Allah ya saukar da wahayi ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya bashi labari su suna zaton abin da suka yi ba wanda ya sani kuma labari ba zai zo ga annabi ba zai zo ga masu imani ba amma kuma sai su isko wannan labarin abun annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ya ce kun ce kaza to sun ce wannan yana daga cikin ma'anar Allahu yastahzi'u bihim Allah ya ne musu wato izgili to al-imam Abu Ja'far At-Tabari yace abin da yafi dacewa fassarar da tafi cancanta a dauka shine zahirin ita aya din Allahu yastahzi'u bihim Allah ya ne musu izgili ta yadda yake saka musu da azabarsa duk abin da suke yi na izgili da sunan wasa da addini to yana da sakamako ai na zunubi to wannan zunubin kuma yana nan Allah ya tanadar musu shi kuma zai azabtar da su a dalilin wannan zunubi kaga wannan shine ma'ana Allahu yastahzi'u bihim tunda dama al-istihza fil lugha shine ka shirya ma mutum wani abu marar daɗi a ɓoye ba tare da saninsa ba shine ma'anar al-istihza shi abin da yake tunani a wurin ka daban, saboda fuskar da kake nuna masa ba fuska ce ta yadda zai iya daukar cewa zai ga wani mummunan abu abunka ba. Yana nan yana tunanin alkhairi a wurinka, yana tunanin alkhairi a wurinka, kwatsam ranar da ka bayyana masa wannan abun sai ya sha mamaki. To shine Allah zai musu, shine Allah zai musu, saboda Allah zai tanada musu wata irin azaba su munafikai ranar tashin kiyama. In suka ga azabar sai sun sha mamaki, basu taba tunanin za a tanada musu irin wannan azaba ba. Yace to wannan Allahu yastahzi'u bihim, a tafsirin sa Jami'ul Bayan at-Ta'wil ayatul Qur'an, yace shine abinda wato zahirin ita aya din yake nunawa. Saboda Allahu yastahzi'u bihim, to tana dauke da sako na sakamako, ba zallan kawai labari ake bayarwa ba, a'a akwai bayanin cewa kuma akwai sakamako mummuna da Allah ya tanada musu na wancin izgili da suka yi da awar suna yi wa masu imani. To za mu ga anan su munafukai da suka zo ba ainihin shidaninsu labari, sai suka ce inna ma nahnu mustahzi'una, basu ce nastahzi'u ba, basu kawo jumla fi'iliya ba, sai suka kawo jumla ismiya. Amma da Allah ya tashi bayanin shi kuma nashi sakamako a kansu, sai ce Allahu yastahzi'u bihim, ba a ce Allahu mustahzi'un bihim ba, sai aka ce Allahu yastahzi'u bihim, sai aka kawo jumla fi'iliya. To hikima a nan shi ne don a nuna cewa wannan izgilin da Allah zai yi musu, to izgili ne wanda al-mustamir, wanda zai doge ba zai yanke ba. Shi yasa aka kawo al-fi'lul mudari, wanda yake yadullu ala istimrar, yana nuni akan abu na sabuntuwa, yana ta faruwa, yana ta faruwa, yana ta faruwa, yana ta faruwa, kuma ba tare da ya yanke ba. To don a nuna cewa wannan izgilin da Allah yake musu ba fa mai yankewa bane, ba wai an riga an yi an gama bane, koko a'a yana da lokaci na wasu shekaru ko wasu kwanaki. To sai Allah ya amfani da jumla fi'iliya, kuma aka yi amfani da al-fi'lul mudari, wanda ya dullu alal hal wal istiqbal, ma'ana halin lokacin da suke magana. To tun daga lokacin izgilin zai ci gaba, zai fara daga Allah subhanahu wa ta'ala. Bayan farawarsa daga lokacin da su suka yi nasu, to lokacin shi kuma Allah zai fara nashi. Na Allah din kuma zai ci gaba da zuwa, zai ci gaba da zuwa ko da sun mutu. To a lahira ma izgilin zai ci gaba da tafiya. Shi yasa ba a yi amfani da jumla ismiya ba, ba a ce Allahu mustahzi'un bihim ba, sai aka ce Allahu yastahzi'u bihim, Allah yana musu izgili, kenan fi dunya wal akhira. Kuma izgilin ba zai taba me, ba zai taba yankewa ba, ba zai taba yankewa ba. To saboda haka wannan yana daga cikin dalilin da yasa aka ainihin faɗi wannan. To amma da yake suna su izgilin ba ko yaushe suke yin sa ba, to shi yasa su sai suka ce inna ma nahnu mustahzi'un, saboda izgilin nasu na dan lokaci ne. In ma ya zan kullun suna yi, to da sun mutu kuma batun izgili kuma ya kare, an riga an gama. To shi yasa su ba su yi amfani da fi'ili mudari ba, ba su ce inna ma nahnu nastahzi'u ba, sai suka ce mustahzi'un, masu izgili ne mu daga cikin masu izgili. Abinda kuka ga muna faɗa na amanna billahi wa bil yawmil akhir, da kuma sauran maganganu da muke faɗa da lokacin da aka yi mana wasiya cewa mu yi imani, wa idza qila lahum amin kama amana nasu qalu amanna, ko kuma qalu anu'minu kama amana sufaha. To duk wannan yana daga cikin abinda suka faɗa da sunan izgili. sannan wa idza laqul ladina amanu qalu amanna, to wadannan maganganun gaba daya to sune suka dunkule suka gayawa shayatinihim cewa suna fada ne da siga ta izgini da wasa. Kaga wannan shi ya tabbatar da cewa kafirai wato munafikai ba mu'minai bane, sannan kuma da'awar imani ga baki ba ta wadatarwa, matukar zuciya bata gasganta abinda harshe ya faɗa ba, saboda su abinda suke faɗa iya harshe ne amma zuciyar bata gasganta ba. To shine Allah yace Allahu yastahzi'u bihim, Allah yana ainihin yi musu izgili, kuma kun ga ba a yi adafi ba, ba a shigar da wawan ba, ba a ce wallahu ba, sai aka ce Allahu, saboda jumla din tana da alaka da tasu, saboda izgilin Allah sakamako ne akan nasu. To shi yasa ba a shigar da wata fasila ba, ba a ce wallahu yastahzi'u bihim ba, sai aka ce Allahu yastahzi'u bihim, don a nuna maka da ita wannan jumla, da jumla inna ma nahnu mustahzi'una, to suna da alaka, saboda tabiyun sakamako ce ga tafarkon. To shine Allah ya ce wayamudduhum fi tubyanihim ya'mahuna, kuma bala'i na gaba bayan izgilin da Allah yake musu, wayamudduhum, kuma Allah ya ne musu madadi, fi tubyanihim, wato a cikin shishigin su ƙetare iyaka da suke yi. Allah ya ce ya'mahuna, suna ɗemuwa, suna taraddudi, suna kai da komo. To wannan wayamudduhum, wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce ai wayaziduhum fi tughyanihim ya'mahuna, Allah yana ta ƙara musu ainihin wato shishigi, suna ta ƙara bata, suna ta ƙara sako, suna ta ƙara sako, saboda zunubin nasu ya yi yawa, saboda zunubin nasu ya taru. To duk sanda suka yi wani izgili, ko suka yi wani munafunci, ko wata magana a ɓoye ta suka ga musulunci, to sai ɗagawar tasu sai ta ƙaru, sai Allah ya ƙara musu ɗagawa. Kamar dai can da ya ce fi qulubihim maradun fazadahum Allahu marada, to a nan sakamakon izgili da suke yi, to shi yasa sai Allah maɗaukakin sarki shi kuma sai yake musu ainihin wato wannan madadi. To waye mudduhum ay waye ziduhum, kamar yadda Mujahid ibn Jabar ya fassara aya din, kamar yadda shi Abu Ja'far At-Tabari ya kawo a tafsirin sa Jami'ul Bayan an ta'wili ayatul Qur'an, wasu daga cikin malamai kamar yadda aka ruwaito daga Abdullahi dan Abbas, Abdullahi dan Mas'ud, da wasu daga cikin as-salaf, su kuma suka fassara waye mudduhum ay wa yu'akhiruhum, Allah ya ne musu jinkiri, wa yumli lahum, Allah ya ne musu talala, fi tughyanihim, a cikin wannan shishigin nasu, wannan ƙetar iyaka ta su. To duk da shi Abu Ja'far At-Tabari duka ya kawo ainihin wato asar din, to amma shi ya zabi na farko, yace shi yana gana abin da yafi dacewa a fassara waya mudduhum ay waya ziduhum, Allah yana ƙara dada musu ainihin wato wannan dagawa din da suke yi. Kaga wannan sakamako ne na biyu, banda Allahu yastahzi'u bihim, wannan wata uquba ce mai zaman kanta. Waya mudduhum shi yasa aka yi adafi, ita ma wannan wata sabuwar uquba ce, ko dai ya zama ya ne musu jinkiri, ko kuma a'a yana ainihin wato ƙara musu wannan bata ɗin sakamako akan batar da suke akan ta taɗagawa. To a tughyani shi ne ƙetare iyaka, abinda ake nufi duk da wasu sun fassara fi kufrihi, wato a kafircinsu, amma abinda ake nufi shi ne halin da suka samu kansu a kai na munafunci, na adawa ga Annabi sallallahu alaihi wasallama, da adawa ga musulunci, da adawa ga masu imani, da kuma izgili da suke yi da wasa da addinin Allah. to wannan fi tuwayanihim din duka ya dauka duk ya kunshi wannan saboda haka kafircin tunda dama kafirai ne to kafircin yana ci munafincin nasu yana ci sauran sifofin su meyagu wadanda muka ambata a baya duk sun shiga cikin fi tuwayanihim to shi yasa ƴan uwa mu nisanci sabon Allah saboda babban matsalar sabo in ka saba ma Allah in dai ba tuba kai ba to sai kaga kuma sai Allah ya jarabe ka kuma da wani sabon ko irin sa ko wani sabo wani kalan sabon na daban sakamakon wannan zunubin da kai ko wannan sabon da ka aikata aga sakamakon izgilin da suke yi ga sakamako na izgilin da Allah yake musu sannan kuma ga wata ukuba na alistijraj da Allah yake musu na talala ya hore musu lokaci da labiya don dai su ci gaba da ainihin sabo saboda file din su na littafan su na zunubi ya kare cika sai kaga irin su sun fi kowa cikakken lafiya saboda me Allah yana so su cika file din su abinda ya kaddara musu sai ga ko zazzabi ba sa yi kullun cikin koshin lafiya suke saboda dan adam yana cikin koshin lafiya to yafi jin dadin sako to shi yasa Allah yake musu wannan istidraji ko kuma yake kara musu wannan dagawa din sai zan koyau shi munafincin nasu hawa yake karuwa yake ketare iyaka ga addinin Allah ko yoshi karuwa yake sai Allah ya rufe da bayanin sifarsu cewa ya amahuna wato suna ta demuwa ko kuma suna ta kai da komo sun dibauce sun rasa abinda za su yi sun rasa makama kuma su suka jama kansu to shi yasa daga cikin illar munafunci in yayi yawa to mutun zai rude za a ganshi kamar irin ya zabtu din kwakwalwarsa ta tafi saboda halaka musiba ta yi mai yawa Allah zai dimautar da shi sai ya zama duk abin da zai yi ba abu ne mai kyau ba to halin da suka samu kansu kenan sai demuwa ta sabe su taraddudi ya sabe su sun rasa ina za su je tunda dama tun farko tafiyar tasu raba kafa ne raba kafa ne rabi musulunci rabi kuma ainihin kafirci duk da kuma sun fi karfi a kafirci din sun fi karfi a bangaren kafirai kawai su musulmi ana bayyana musuluncin ne saboda minbabil mujamala kawai don su samu kafar da za su tsare jinin su da dukiyoyin su saboda in suka bayyana kafirci a fili to idan aka tashi ya kan sauran kafirai su ba za a gama da su to gurin haka shi yasa sai kafircin nasu su sai su koyi sai Allah ya ce to amma amalance su a haka din sai aka ci gaba da mu'amalantar su a haka sai ranar gobe kiyama idan aka tattaro musu tarin abinda suka aikata na zulubi sai su sha mamaki shi yasa babbar illar munafunci to zai sa mutun ya rude sai ya rasa makama a addini sai rasa makama a musuluncin bai tabbatu ba a kafircin ma bai tsaya 100% ba daimuwa kawai yake ta yi yana ta ainihin hauragiya to Allah ya kiyaye mu to sai aya ta gaba
أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين
الله بدو كن سركي يجي أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى وأن شند أكباك لاباري tun daga farkon wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir har zuwa ya amahuna dinnan to ulaika didi yana komawa zuwa gare su wadancan almausufuna bitilka sifat wadancan da aka baka labarin su aka bade sifofin su to allazina ishtaru dalalata sune wadanda suka sai bata bil huda da shari'a wato suka bayar da shari'a a matsayin kudi sai aka ba su bata a matsayin abin sayi abinda suka saya a matsayin haja mugun ciniki kenan sai Allah da kansa yace to fa ma rabi hatta tijaratu amma ba kasuwancin su bai riba ba eh an samu asara wa ma kanu muhtadina kuma ba su zama masu shari'a ba akan hanyar da ta dace a kasuwanci to wannan aya ita ma ƙara bayani ne akan halin da suka samu kansu Allah yake ƙara fito mana dai da mauƙifi na su waɗannan mutanen munafukan Allah sai wannan aya ta kunshi abubuwa na balaga daban-daban cikinta akwai tashbihi kuma cikinta akwai al-isti'ara a babin balaga isti'arar da aka yi ko tashbihin da aka yi shine na farko shine an kamanta halin su da halin dan kasuwa wanda ya je ya samu kudin sa na asali ba jabu ba kudi mai kyau ya je kasuwa don ya sai haja ya je sai ya ba da kudin nan da sunan kulla kasuwanci don a bashi wata haja sai aka bashi haja ta bugi shi kuma ya ba da kudi mai kyau a matsayin ya sai abin kwarai sai ya dawo gida ko da ya dawo sai ya ga ashe hajar nan bugi ce ba a ma amfani da ita kwata-kwata to kaga ina batun riba tunda yanzu in ya ce dauki haja din nan ya sake mayar da ita kasuwa ba wanda zai saya kaga yanzu ba batun riba aka yi ba batun ba uwar kudi ake ita ba ta taro shi bale maganar riba to wannan shi ne tashbihin da aka yi kaga wannan ai ko ba a ce ma ba iyaka hasara yayi hasara duk cikin nau'in yan kasuwa ba wanda yayi hasara mummuna kamar sa shi yana tunanin ya sai a ga kwarai ai GB zai ci kasuwan gari kaza saboda haka zai sayar har ya samu riba doriya akan uwar kudin sa ko da yaje ya duba sai ya ga ashe jabu ne an daina ba amfani da abin gaba daya to sai ya kenan sai kuka ko to wannan shine tashbihin da aka yi su kuma munafukai ga shari'a ta bayyana a gaban su tunda suna tare da annabi suna tare da masu imani ana saukar da wahayi a gaban su amma kuma sai suka kyale wannan shari'a din sai suka je sai suka rungume kafirci a matsayin cewa shine abin da yake mu'tabari abin la'akari a wurin su wannan musuluncin kawai sai suka dauke shi a matsayin babin mujamala da izgili da kawa ba wai da sunan addini ba saboda haka sai suka yi ta batun addini sai suka rungume kafirci to shine sai aka yi isti'aran kafircin da suke akai ko munafincin da suke akai da ad-dalala ulaika allazina ishtaraw ad-dalalata kina ad-dalala din shine matsayin hajarsu da suka sayo bil huda kuma shine al-islam wal iman shi kuma sai aka yi isti'aran musulunci da labazin al-huda saboda wanda ya musulunta yana kan hanya wadda za ta shirye da shi zuwa gidan aljanna yashe su ake kiran musulunci da alhuda ko al-iman da alhuda shiriya to sai suka bayar da musuluncin nan sai ainihin aka ba su bata shine nau'in kasuwancin su to shine Allah ya bada labari yace kasuwancin da su bai yi riba ba wa ma kanu muhtadina ko ba su kasance masu kan shari'a ba hanyar kasuwancin da za a ci nasara a ci riba a kansa ba su ma kama ta ba to shi yasa az-zamakhshari a tafsirin sa al-kashaf yace ita wannan jumla ta ƙarshe cewa fama rabi hattijaratuhum wannan ishara ne cewa sun rasa riba a kasuwancin ba a samu riba ba wama kanu muhtadina shi kuma ishara ne kan cewa uwar kudin ta lalace ba uwar kudi ba riba to wannan irin kasuwanci ne wannan kasuwanci da hasara kenan kasuwanci da hasara kenan to shi ne suka yi to menene hikimar yi maka wannan tashbihin da wannan isti'ara din da aka yi a wannan ita aya din don a ƙara nuna maka girman hasarar da kafirai suka yi su dai munafikai ranar gobe kiyama sun yi asara saboda sun samu damar da za su yi aiki da shari'a din amma ba su rike ta ba tunda da su ake abubuwa na addini to amma madadin abinda suke yi a zahiri din ya tabbata a zukatansu sai suka yi sai suka je sai suka kudurce kishiyar abinda suke faɗaɗe shine kafirci to shi yasa wasu malamai daga cikin malaman tafsiri kamar al-Mawardi a tafsirinsa an-Nukat wal-Uyun yace wannan aya din ma haƙiƙa ce ba ma majazi bane kasuwancin suka yi ulaika allazina ishtaru ad-dalalata bil huda to wannan haƙiƙatan ne saboda dama me ake nufi da kasuwanci shine at-tabadul an wajhi ar-rida shine ka bada abu a baka wani abu ta fuskar yarjejeniya kai da ka bayar ka gamsu da abinda zaka bada da abinda za a baka shi ma wanda zai baka din ya gamsu da abinda zaka bashi da abinda zai baka wannan shine kasuwanci to shi suka yi shine suka yi saboda mi sun zabi bata akan alhuda shine sun zabi kafirci akan musulunci sun zabi shirka ko munafunci akan ainihin imani na gaskiya sai suka ce to saboda haka kasuwancin suka yi yan kasuwa ne kawai da suna addini yan ciwacewa ne kawai yan kasuwanci suka yi to kuma kasuwancin nasu sai ya samu matsala uwar kudin ma bata fito ballanta na ayi maganar riba wasu kuma daga cikin malamai suka ce a ulaika allazina ishtaru ad-dalalata ishtaru din sai suka bashi wata ma'ana suka ce ai istahabbu ad-dalalata bil huda sune waɗanda suka zaban makansu bata akan shari'a abu biyu aka tallata musu an tallata musu shari'a an tallata musu bata sai suka zabi me bata abinda wasu daga cikin malamai suka faɗa kenan shi al-Mawardi din ya kawo wannan al-Allamatu Sa'idi shi kuma a tafsirin sa Taisiru Karimin Rahman shi kuma yake cewa ulaika allazina ishtaru ad-dalalata ay ikhtaru ad-dalalata sune waɗanda suka zabi bata zaba suka yi saboda an ba su dama kowanne daga ciki cewa ga musulunci ga ainihin kafirci ga imani ga munafunci sai suka bar musulunci suka bar imani sai suka zabi kafirci da munafunci wasu kuma malamai suka ce ulaika allazina ishtaru ad-dalalata ay akhzu ad-dalalata wa taraku al-huda suka riki bata sai suka bar shari'a kamar an miƙa musu duka biyun ne aka ce to ku dauki ɗaya ɗaya ake bukata su dauka
aka ba su ad-dalala sannan kuma aka ba su al-huda sai suka karbi ad-dalala sai suka kyale ita al-huda din to duka ma'anonin nan suna ƙara fito maka da cewa waɗannan mutane tababbu ne kuma gaba da baya sun yi asara sun yi khasirar duniya wal akhirah sun yi asara nan duniya kuma sun yi asara lahira me ya ja musu munafunci to shine Allah ya ce fama rabihat tijaratuhum al asar anan shine a ce fama rabihu fi tijaratihim haza huwa al asar don su suka yi kasuwanci to su ya kamata a ce ba su yi riba ba a kasuwancin su amma Allah bai faɗi haka ba sai ya ce fama rabihat tijaratuhum kasuwancin nasu bai yi riba ba da me hikimar haka su suka yi riba kuma a asal dama akan ce ɗan kasuwa ya samu riba shine asali amma wani zubin kuma sai a ilaƙin riba ɗin ga ainihin shi kasuwancin sai a ce kasuwanci kaza ya yi riba amma abinda ake nufi mai kasuwancin tunda riba tana komawa zuwa gare shi ne ba wai tana komawa zuwa ga kasuwancin ba ba tana komawa zuwa ga kasuwancin ba to an yi haka ne don a nuna cewa ita wannan riba ɗin ta kusa ko ta nesa ba su amfana ba ba su amfana da ita ba sannan kuma gaba ɗaya ko kusa ga riban ma ba su zo ba ballantana ma su same ta saboda tun asali kasuwancin nasu an gina shi da abu mara kyau an gina shi da abu mara kyau shi ne mi da jabin kuɗi shi ne munafuncinsu to shi yasa da aka zo kawai sai aka jingina cewa riba tijarar tasu ita ce abata yi riba ba ita ce bata samu riba ba don a ƙara nuna ƙasƙancin kasuwancin nasu to sai ba a ma ce ba su samu riba ba domin in aka ce fama rabihu fi tijaratihim to ba lalle ba ne ya zamo wato kowane ɓangare na kasuwanci ɗin ba a samu riba ba zai iya yiwa ta wata fuskar sun samu riba to amma jingina rashin riba ga kasuwancin gaba ɗaya to yana izina da cewa kasuwancin ta kusa ko ta nesa ba a yi riba ba shi yasa ƙarshe sai ce wa ma kanu muhtadina kamar an faɗi sabab ne na rashin ribar saboda mi ba su kasance a kan hanyar da za ta shiryar da su zuwa ga samun riba ɗin ba tunda in za ka yi kasuwanci sai ka hau hanyar riba to sananne ake tunanin za a samu riba to su ba su ma hau hanyar tun karin farko ma sun kuskure ma hanya to shi yasa az-zamakhashari ya ce wa ma kanu muhtadina ɗin ishara ne zuwa ga asaran ita ra'asul mali ɗin uwar kuɗi cewa ita karankanta ta samu matsala ita karankanta ba ta fito ba irin yadda za a ce uwar kuɗi ma ba ta fito ballantana ma a yi magana ainihin wato ita riba ɗin to abinda ainihin wato ya faru da su kenan wasu kuma malamai suka ce a'a wa ma kanu muhtadina ɗin nan ana nufin ba su kasance masu shiriya ba zuwa ga hanyar da za ta kai su aljanna sai zamo ana magana ne akan hidaya ta ainihin ad-dalala wadda za ta dora su zuwa ga hanya ta aljanna saboda mi wancan mummunar musanyan da suka yi saboda da al-huda ne ake samun shiriyar da za a kai aljanna to kuma ita suka bayar yanzu babu al-huda din a hannunsu kuma ita ce dan jagora to ina batun a kama hanya a isa inda ake son a kai abin da ke hannunsu yanzu bata ne jarin da ke hannunsu bata ne ad-dalala ne to shi yasa suka ce wa ma kanu muhtadin din nan abinda ake nufi kenan ko kuma wa ma kanu muhtadin ana nufin abinda ya shafi tuban su ba na ba su kasance masu shiriya ba ta fuskar tuba saboda zunubin nasu yayi yawa kamar yadda muka faɗa dama cikin mutanen da ba a fahimta samun tubar su ba su ne munafukai duk sauran ahlul ma'asi za ka ga ana samun ɗaiɗaiku suna ainihin tuba suna wasu suna musulunta amma banda munafiki shi yasa malamai suka ce ba a karɓar tubarsa ko da ya ce ya tuba ce ba a wannan tubar taka to ta amfane ka a wurin Allah inda gaske kake amma mu nan za mu tsaida maka hukunci koda ko da gaske din ya tuba har ga Allah ya tuba din tuba ta gaskiya taubatan nasuha ko to ba za a karba ba sai dai ta amfane shi can wurin Allah in Allah ya gamsu da tubarsa sai ya karbe shi a matsayin tubabbe amma mu nan za mu kawar da shi daga doron ƙasa saboda ya riga ya zama guba ina ba tare an gane wannan shi ne abinda al-Imam Malik ya tafi a kansa shi ne cewa duk sanda aka samu wani mai irin waɗannan sifofi na munafunci aka samu kuma shaidu guda biyu suka ba da shaida a kansa gaban alƙali kawai alƙali ya zartar masa da hukunci sai a kashe shi kawai a zartar mai da hukuncin kisa sai a abin nan ɗinsa a tafi da shi saboda mi rashin lafiyansa illarsa illa ce khafiya abu ne wanda yake a ɓoye ba wanda zai gano gaskiyar wannan abin saiwa sai Allah subhanahu wa ta'ala mu ba za mu iya ganowa saboda haka ko ya ce ya tuba kawai dai za mu saurare shi ko ba haka ba Allah kadai ne yake da masaniyar gaskiyar tubarsa shi kadai ne to kuma yanzu ba a wahayi ballantana a ce Allah zai saukar da wahayi ya tabbatar mana da cewa tubarsa ta gaskiya ce to shi yasa sai ba'dul fuqaha suka ce kawai a kashe shi idan tubarsa tuba ce taubatan nasuha to ta amfane shi a wurin Allah amma mu nan ba mu da bukata da shi ya tafi kawai in yayi tuba mai kyau to kashe shi din yayi sa'a in ma bai tuba ba to kashe shi din an rage mugun iri a bisa doron ƙasa saboda munafiki annoba ne annoba ne ko ba annoba ba ne to saboda duk mutumin da ya gina addinin shi akan ƙarya shine al'asal cikin addininsa to kaga akwai matsala kamar yadda shi Abu Nu'aymin ya faɗa a littafinsa na sifatun nifaqi wa na'atul munafiqina littafi ya rubuta akan sifofi na munafunci da kuma sifofin munafukai littafi ne mai kima kwarai da gaske indai kana son ka san wayannan mutanen sani na haƙiƙa a ilmance kitabun wasunnata to ka nemi wannan littafi sifatun nifaqi wa na'atul munafiqina to a ciki yake cewa tushen munafunci shine al-kazibu ƙarya shi yasa hadisin da muka ambata min hadisi Abi Huraira Allah ya ƙara masa yadda fi sahih al-Bukhari wa Muslim cewa ayatul munafiqi thalathu da me aka fara ƙarya idza haddatha kazaba ne magana sai ƙarya kaga da ita aka fara wa idza wa'ada akhlafa wa idzan tumina khana sannan yazo min riwayati Abdullah ibn Amr cewa ayatul nifaqi arba'un wato alamomin munafunci hudu ne daga ciki akwai ƙarin cewa wa idza ahada gadara ko wa idza khasama fajara to kaga da ƙarya aka fara sannan ko anan ayoyin nan da muka karanta zamu ga siffarsu ta ƙarya abu na farko da suka fara faɗa yana da alaka da ƙarya wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir sai Allah ya ce mi kaga ƙarya ta su Allah yake da abin da suka faɗa menene to wannan shine al'asal saboda haka musulmi mu nisanci ƙarya ƙarya ba ɗabi'a ce ta mutane kirki ba shi yasa Larabawa su basu ma san ƙarya ba tun kafin ma musulunci ya zo an fara samun ƙarya ne lokacin da munafikai suka fara bayyana a Madina amma da zamanin jahiliya da farko farkon musulunci da farko farkon hijira gaba ɗai ba a san wani abu ƙarya ba mutum waye faɗi abin da ba haka ba babu wannan kuma dama abin kunya ne a gun Laraba ba Larabe in yayi ƙarya ma sai ya gudu ma ya bar gari ya bace ba san inda yayi ba saboda yayi abin kunya to mun kuma yanzu fa Allahu al-musta'an Allah ya iya muda to nan za mu kwada insha Allah gobe sai mu tashi aya ta gaba abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa masa albarka kuskure kuma Allah shi yafe subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah
wa alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuh mama ka ka shan karatu da ka ka maka layi ba ta bari
gaba da
insha
Allah ta an huta
eh
sai a bashi malami yayi muna addu'a eh
Thank you.